الله يا الله بهتا الله لي كاينين روكا بروكيكا تهت بويبا كودا مها تمبيا نيكيدا كودا مها تمبيا نيكيدا
Tamás, muchas gracias por estar en el mundo. Cuando eres la fea, quiero mucho. Si eres mucho, voy a ir a los dos.
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali idan kuna biye da mu makon da ya shige muka fara gabatar muku da ɗaya daga cikin misalan keta hakin kananan yara da kasashen duniya suka amince za su dauki matakin karewa inda a jihar Plateau aka kona waɗansu kananan yara bisa zargin maitanci Jennifer Yarima ita ce shugabar kungiyar yan jaridu mata reshen jihar Plateau ta kuma bayyana yadda suka samu wannan labari da kuma matakin da za su dauka
wannan abin ya zama abin tausayi sosai lokacin da mun ji maganar kunan yaran nan National Human Rights Commission sun kira ni sun ce ga abin da ya faru fa da wa'ansu yaya guda biyu kuma suna asibiti so abin da muka yi da sauri shine mun ce to bari mu fitar da rubutu domin mu bayyana rashin yardan mu game da abin da ya faru da wannan yara so mun fitar da rubutu and mun ce ba mu yarda da abin da ya faru ba wannan yaya ba su kai wanda za a ci zarafin su haka ba and idan mun yi shiru wannan abu ya ci gaba kenan a kungiyar mu na matan jarida muna mu taimaka ma waɗanda ba su da hali kuma mu bada murya ga waɗanda ana cin mutuncin su to mun ga kaman wannan yayi mana daidai domin ɗaya ne kanana ba su kai ko ina ba so mun ce ba za mu tsaya kan haka ba za mu hada hannu tare da kungiyar human rights domin mu yi wannan yaki wannan kauyen da aka yi wannan abun ba mu yadda da abin da ke faruwa wurin ba da sarakuna da manyan wannan wuri ya kamata su dauka mataki akan abin da ya faru daidai ba idan an ce yaro mai ne shi ya shigar da kanshi ba manya a cikin wannan abun kuma ba wani halin da za a magance shi sai kunan yara bai yi ba domin wannan ana dauka doka a cikin hannu daidai ba so a kungiyar mu na matan jarida mun ce to za mu bada murya shi yasa mun ce bari mu zo nan yau domin mu kawo sauran yanwane su samu wannan labari kowa ya yi magana ya gani da idon shi domin mu san yadda za mu yi rubuce-rubuce a hanyoyi daban-daban domin mu nuna rashin yardan mu mu kuwa za mu tsaya tare da waɗannan ƴaƴa sai mun tabbatar sun samu adults ne domin an ba su samu ba ya nuna cewa ba mu gama aikin mu ba kin zo kin ga yaran nan yayi kika ga yanayin yaran nan a lokacin da aka kone su dan da kin gan su a asibitin abin tausayi ne ba za ka gane ko wane ne ba fiskoki duka an nade da bandeji ɗayan idon ɗayan ma baya magani sosai amma yau mun gode ma ubangiji domin sauki na samuwa at least na iya gani an cire su bandeji a jikin su amma har yanzu akwai tsoro a cikin wayannan yaya domin ina ga idan kin ga karaman tana ta kuka ne ta ga jama'a tana so ko abin da an mata ne ana so a yi mata kuma kin gane ba so soro na cikin wayannan ƴaƴan so muna bukata mu kange su muna bukata mu taimake su na yi magana da shugaban yan tsaro PPRO kenan ya ce mini suna kan kokari a cikin wannan kauye sun hada hannu da yan banga da sauransu domin waɗanda sun yi wannan abin a kama su domin ba su yi sun kama su tukuna so mu ma za mu ci gaba da magana domin a kama su domin mu ga abin da hukuma za ta iya ta yi da su domin sun hukunta hukunci a hannu da yawa so da in an kama su zai mana daidai kuma kungiyar matan jarida na Plateau za mu tsaya da wayannan za mu hada hannu tare da Human Rights Commission mu ga cewa wannan abun ya ƴan sun samu adalci and kamar yadda abin yake muna magana da ita shugaban ta ce ya kamata a jin cikin wayannan kauyukan domin a wayar da kan mutane wannan ba rayuwa bane so nan ba da dadewa ba za mu hada hannu tare da su domin mu shiga kauyuka domin mu gaya musu ba hali bane wannan ba yanayin zama kenan ba muna kara ma kanmu damuwa ne kuma akwai inda za mu magance wasu damuwoyi ba dole sai mu dauka doka a hannun mu ba to kin yi magana cewa kun yi magana da jami'an tsaro amma kun iya samun zuwa kila ko iyayen yaran ko kuma sauran masu ruwa da tsaki kamar sarakuna kamar yadda kika yi bayani domin a same su su fara daukan mataki tun daga kauyen tun daga inda waɗannan abubuwan ke faruwa to kaman baban ɗayan in fact abin da na fara tambaya kenan an ce shi ne ma ya hada ya yadda a kona yarinyar nan domin shi ne da yarinyar shi mai yani maman kuma ta rige ta mutu daga bayan da ta haifi wannan yarinya zuwa cikin kauye ya zama na da tsoro domin an ce mana yan tsaro sun ji an jawo wurge su da duwatsu to namu yan jarida bamu da bindiga hannu sai dai bairo ba za ka kama hanyar shiga wannan wurin ba shi yasa mun ce ba za mu je haka ba bari a fitar mana da su mu ji daga gare su iyayen da mutanen da za su ba mu labari wani abin da kyau dan kamar yadda na faɗa za mu yi kokari mu shiga cikin kauyuka mu samu sarakuna mu samu masu fara'aji mu gaya musu cewa ba mu yadda da abin da ya faru nan ba bin yi ba kuma mu nuna musu cewa idan mun sake jin wannan abu mu ba za mu rufe idanunmu ba za mu kawo hukuma su kwashe su ko a kauyen waɗanda sun yi wani abu a fitar mana da su domin mun gane ma ana boye boye har yanzu wanda kun san sun yi abin da ba daidai ba ku fitar da su in ba haka ba za su ɓata da jama'a gaba ɗaya so za mu je ba mu rigya mun je ba amma za mu je domin mu je mu wayar da kai akan wannan abu mun yi haka ina ga zai taimaka ba wannan community kaɗai ba wai su kauyuka
da ma maganar ma da nake so in yi banda wannan a ce shen wanda wannan abin ya faru akwai kauyuka da yawa waɗanda ana samu kila ba a jin labarin abin da yake faruwa kina ga kamar me ya kamata a yi domin a kauda wannan wato zan ce kamar jahilci ne ko kuma abin da ya riga tuntun ya kamata a wuce wannan matsayi amma har yanzu a kama mutum ba a tabbatar da abin da yake ciki ba sai a mishi hukunci da bai dace ba
wannan jahilci ne banda shi ne community wanda an yi wannan abu na tabbata akwai wasu kauyuka daban-daban da ana wannan ababe kuma ana shiru da shi kuma an samu yadda a cikin jama'a watakila cewa yanda zamu magance ma yuke nan ko yanda zamu magance wasu abubuwa kenan da yake mun gane yanzu mun sani cewa mutane da yawa suna shiru akan wa'in sabubuwan da bayi da kyau kamar haka dole ne mu tashi domin mu je mu waye musu da kai idan abu na tafiya cikin community ku haka ku bari domin wannan zamani dada ne ake wannan abu muna zamani wayewa kuma ba za mu nemi hanyar da zai magance ba za ka kai yaro ma wuri addu'a mishi addu'a ba ba za ka kai ma masu bincike duba maka ba sai ka ce wai za ka kone yaro ba kama san wanda kana kone shi ne kila shi ne sanadiyar taimakon ka nan gaba ba so in mun yi haka bai taimaka ba so mu yi abin da zai taimaka ma al'umma domin a yi zaman lafiya matan jarida na plateau ba za mu yi bacci ba za mu yi kokari domin mu ga cewa mun waye da kan jama'a domin wayan abubuwan sun ragu ma ba mu so mu ji labari kuma ba
shirin domin iyali ya kuma zanta da madam Katsalam Sashiyo lauya da ke bin diddigin wannan batu wanda ta yi ƙarin haske kan abin da hukuma ta sani dangane da batun da kuma matakan da aka fara ɗauka.
Maganan da ya zo Human Rights Commission a kan yara guda biyu wani shekarun shi 11 years da wata shekarunta ta kusan cika biyar an kone su a ƙauyensu cewa wai su mayu ne. Maman bata san da haka ba baban ya zo ya ɗauke ya kai su wani daki wani anguwa don ya kone su an diba fetur daga cikin mashin an zuba jikinsu an kyatta ashana yaran sun yi ta ihu suna kuka dan kira maman da gudu ta tsagan yaronta yana konewa ta tambaya waye wannan ba wanda ya bada ansa ta dauki yaranta da sassafe sai ta kai su Plateau Hospital the following day the Saturday and Monday younger sister maman sai ta kawo mata din zuwa Human Rights Commission ta fara reporting complaint ta ce ga abin da yake faruwa yaran nan suna asibiti so based on that Human Rights Commission sun je sun conduct an investigation so da muka gama ji sai mun je police station a Angulu Jos mun je mun magana da DTO commission sun ji cewa police sun je kauye din amma an jan kore su da dusna sun ki wai kar a arrest kowa a cikin wannan kauye din so police din suka koma don ba su yi yawa ba DTO ya ce suna kan surveillance a kauye din don a samu a kama mutanen nan da suka kone yaran nan inda commission sun siya kenan muna kan monitoring matter
okay to amma yanzu wani mataki za ku dauka daga kan wannan wato binciken da kuka yi
matakin da commission za su dauka shine za mu ensuring cewa mutanen nan da suka kone yaran nan za a arresting din su kuma an arrest nasu za a kai su straight zuwa police station after that they will be charged to court za a charge din su zuwa court
to amma a wani lokaci sai a ga kamar shari'a maita yana da sarkakiya kina lawyer yaya za a tantance ko kuma ta yaya ake gane cewa wato yaro maye ne ko kuma mutum maye
in mutum ya ce kai maye ne yana nan da wuya ka iya ka proving cewa mutumin din maye ne so it means that mutanen kauye din did not have any right whatsoever ko ne yaran nan su ce wai su maye ne so abin da zai sa kotu su ruling against them kenan because kananan yara ne kun ba za su iya magana ma kansu ba law zai magana musu
amma a baya kila kun samu irin wannan kesu wani hukunci ake yi ma waɗanda sun yi irin wannan mataki
za kai su prison
abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mun bididdigin wani lamari a jihar Kaduna inda wani magidanci ya bata ƴaƴan cikin sa ƴan shekaru 7 da kuma 3 rashin karfi kuma ke neman ya sa a shashen tar da karar da mahaifiyar yaran nan ta shigar kafin nan a madadin Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Tubahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya